الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منعم الله تبارك وتعالى بوديا دفت دادمو وانا درسي دا القرآن من جرمة. منعرق الله يكربي أيكمو، منعرق أنك يا الله دكتور ما أكبرني الله مكروك ومنجي يا زمن تو أكبر بيدي. منعرق الله يمنع البركة wannan jihar tamu, muna roƙon Allah ya tsare mana wannan garin, ya saukar mana da albarka inda fitintunu suke tashi. Muna roƙon Allah ubangiji ya sauƙaƙa, idan za su shirya Allah ka shirya su, idan ba za su shirya ba Allah kama yadda kashe-kashen ya dawo kansu. Ya Allah, kafin mu ci gaba da darasinmu da kike magana a kan kishin ƙasa, da jiya mun fara muka lokaci ya nutsa mu, kafin mu ci gaba za mu yi magana a kan ko kuma tambayoyi. Wani ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam lafiya da jagoranci cikin nasara. Malam Sujjadar Qabli ta samu liman, ni kuma na rasa a raka'a ɗaya. Malam liman ya cika sallah sai ya yi sujjadar bayan tahiyya kafin sallama. Malam yaya ni kam, ni kuma malam yaya ni kuma zan yi? Ana bisa raka'a ɗaya. Allah ya ji ɗan iyaye malam, amin. Idan Qabli ta kama limaminka matuƙar ka samu raka'a ɗaya da shi, to ta kama ka kai ma. Abinda ke fuqaha'u sun ba da zaɓi wasu, ko ne ka sallaci Qabli tare da shi tunda bai yi sallama ba, sai ka tashi ka ci ko raka'ar ka guda. Kuma yayin da yake Qabli sai sai ka miƙe sai ka ci ko raka'ar da ta tsere maka, sai tahiyya kai ma sai kai Qabli kafin sallama kamar yadda yake. Waɗannan su ne hanyoyin kawai, abu mai sauƙi, saboda dai ba ku karanta abubuwa sai su zo su dame ku, kuma abu ne mai sauƙi. Sai abu karanta wannan abun abu ne wanda yake da sauƙi, ba wata matsala ba ce a ciki. Wani ya ce assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Ina fatan alkhairi. Allah ya ji ɗan iyaye, amin. Malam tambayar ta ita ce, idan mutum ya rasu za a iya yin salati ko karatun Qur'ani ko tasbihi ko kuma kabawa a mai bara sadaka ko ka ɗinkawa a wani kaya da niyyar Allah ya kai mashi ladan, zai guda ne suke maimaitawa. Shi ne kawai ka ce za a iya yi mamaci sadaka kawai a tsaya a nan, ba ya ishe ka ba sai a ce ma annabi ya ce kai sadaka, Allah ya ce wa mamacin ladan. Shi ke nan ba duk wannan zagaye-zagayen da ake kai. نعم. كما يتي وتيرن واتو أدعاني جفيداتي وأيوا ممج ناغولي يد القرآن يفتح شين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني ما مشي غفر إذا القرآن يتفي كومي أكم ممج يتي الله غفر تامواني شيكنا وانا يتفي كومي شين لفظ القرآن يفتحني duk da wata kila ba za ka so hakan ba domin kai bukatar ka shi ne sai ka rubuta maka wata doguwar takarda shi kuma Allah sauki yake nema maka sai Allah ya gafarta wa mamacin Allah ya gafarta wa babanmu idan baba ne Allah ya gafarta wa wane shi kenan abin da alqurani ya umurci wannan shi ne ka gama ita ce kuma addu'ar da tafi komai domin mutumin da yake lahira babu abin da ya tata kamar gafara Allah ya ce ya yake laifi wannan ya fi masa komai dadi wani ce assalamu alaikum malam fatan ai sharuwa lafiya malam ni ne ana malam ni ne ina tafi ina tuki sai na ga wani direba ya taho yana wato ya taho yana yawo a titi wato tayarsa ta fashe yana yawo ina kokarin na bashi hanya amma sai da ya buge ni suka fadi ni ma na yi daji na yi jeji a su uku suka mutu malam yaya zan yi azumi ko kuma ba zan yi ba malam ka taimaka min da fatawa jami'an tsaro sun yi bincike a kan hatsarin sun tabbatar da ba laifina ba ne sun kuma bani sakamakon gwaji da suka yi bani da laifi domin ƙarin bayani malam anan bana a ni ba zan kira ka ba ma a kiran ka zan yi ka za ka mun ƙarin bayani ko ni zan ma ƙarin bayani ni da mai maka ƙarin bayani ai ba kiran na zan ba lallai malamai sun tafi a kan cewa idan hukumar tsaro ko hukumar kiyaye hatsari kamar da mai kitabul muguni ya ta magangan cewa idan aka yi hatsari hukumar lura da hatsarurruka ta hanya sai report cewa wannan mutumin bai da laifi a kan yadda hatsari ya faru ko ba zai yi azumi ba ba ka fara da zai kawai abin da ake nema shi ne su su yi aikin su tsakani da Allah ba wani abu ya basu ba idan wani abu ya basu to akwai matsala amma ana kula da doka ta masu kula da hatsarin hanyoyi idan sun ba da report ana kula da report din su yanzu misali mutum ya zo zai parking akan hanya sai ya sauka yadda ya kamata yadda ya kamata nan ya sauka ya yi fakin kusa daidai misali sai irin masu daukan amaryar nan masu layi da mota a kan hanya da kowane ya zo ya jiki motar sai ya faɗi ya mutu kai ba ka ciki ma ya za a ɗora maka hukuncin za ka yi kafara ai ba zai yi ba ko gana ganin zai yi ba zai yi ba saboda ya yi fakin yadda ya kamata shi yake gangancin ya zo har yadda kiwon nan motar kuma ya faɗi ya mutu ya kashe kansa amma kai ba za ka yi kafara ba inda har masu kula da hatsarin hanya sun ce fakin ɗinka ya yi daidai saboda shi ne ya jefa kansa cikin halaka amma fakin ɗinka ya yi watakila ma baka motar zuwa yana maye ya gwabci motar da kansa kawai ya fadi da mutu. Hasali ma abin da ake nema a gurinsa shi ne bayan ya mutu ya zo ya gyara ma motarsa. Da ganganci ya yi bayan ya mutu ya dawo ya gyara ma motarsa sannan ya koma lahira. Kawai ana nuna maka ne saboda ya ɗan bashi ne yanzu don ganganci ya yi. Kisa duk waɗannan masu guje-gujen nan da suke a kan hanya duk wanda ya faɗi da muku ya kashe kansa, kuma Allah zai rubuta shi cikin waɗanda ya yi ma Allah gaggawa. Kuma wallahi ina gaya muku hadisi, Annabi ya ce idan ganganci kai ka kashe kanka da abin da ka kashe kanka da shi za a maka azaba, kuma za a yi ta maka azaba ne har ranar har abada. Da haka duk wanda ya ganganci yana gudu da dangan ya je ya faɗi ya mutu, Allah zai ci gaba da buga shi ne a jahannama. Haka zai ta gudu a jahannama yana karo, haka zai ta shan azaba ila yawmil qiyama a ila abad. Amman Allah ya ce haka zai ta yi har abada. Dan ka sha gura ko ka sha fiya-fiya ka kashe kanka, ka rataye kanka, za a rataye ka a jahannama kuma har abada. Haka manzo Allah ya faɗi, idan ka sha ƙwaya ko ka sha wani abun kisa, ka sha fiya-fiya, to Allah yana da fiya-fiya, za a ci gaba da shayar da kai fiya-fiya jahannama har abada. Idan mutum wuƙa ya soke kansa, za a ci gaba da sukarsa da wuƙa a jahannama har abada. Duk abin da kai wanda ka kashe kanka da kanka shi za a maka azaba. Na ga duk wanda kaga ya rataye kansa ma in ka tsaya kana ta addu'a kansa ma ɓata ma kanka lokaci kake, Allah azaba zai yi ta masa kawai. Shi ya rataye kansa ba wanda ya san shi. Wani har da rubuta takarda sai ya ajiye duniya, ta gaya maka lahira tana da daɗi, za a kashe kanka ka tafi. Waya gaya maka? Saboda idan an bincika masu kula da hatsarin hanya suka ce bai da laifi suka tabbatar, ba wanda zai sa shi sai ya yi kafara. Babu, za mu ci gaba. Walaqad karramna bani adam. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
Tabaraka wa ta'ala ya ce hakika na girmama ɗan adam kuma na ɗauke shi a kan tudu da kwali, kuma na azurta ɗan adam daga tsarkakan abubuwa, na kuma fifita shi a bisa mafi yawan abin da na halitta fifitawa. Mun fahimci haka daga cikin bayanan da muka yi gajiya da shekarun jiya a kan cewa Allah ya girmama ɗan adam ya masa baiwa iri daban-daban. Sannan jiya mun shiga cewa magana a kan wato wajibul insani tijahar bi, inda Allah ya girmama ɗan adam to me wajibin ɗan adam dangane da Ubangijinsa. Mun faɗi abubuwa da yawa wanda suke nuna wato Allah ya wajabta ma ɗan adam ya gyara al'amura ya bi Allah. Mun yi waɗannan maganganu, sannan mun zo a kan abin da ake cewa ya yi aiki domin kyautatuwar tsokin ƙasar da aka samar da shi a ciki, saboda Allah ya masa ƙasar, ya shimfiɗa ta, ya masa koguna a ciki, ya zuba ruwa a ƙasanta, ya saka tsirrai iri daban-daban, ya halitta dabbobi daban-daban wanda zai ci, ya yi ‘ya’yan itace kala-kala, ya saukar masa da sutura, ya yi masa dukkan abin da ya kamata na girmamawa. Kuma kowa shaida ne a kan wannan, tunda yanzu ba wanda bai ci abinci ba a nan. Kuma duk wanda ya ci abinci ko ya ci da nama ya kuma ci ‘ya’yan itace, ko kuma inda kike nama ba da kike ayan itace ba to ya ci abin da tsirrai suka fitar ko ya ci tuwo ko ya ci masara ko ya ci shinkafa ko ya ci wani abu ko kuma ya ci daga doya ko rogo wani abin da Allah ya fitar ko ya sha lemo ko ya sha ayaba ko ya sha ruwa na Ubangiji dan duk waɗannan a cikin ƙasa suke daga nan dan Adam ya san cewa an girmama shi kuma Allah ya masa arziki iri daban-daban wannan yana daga cikin abin da ya zama ya wajabta ma dan Adam shi kuma ya kula da kasar kuma ya sota kishin kasa duk cewa ana ta maganar wani a cewa ubul watani minan iman wannan ba hadisi bane ba hadisi manzo Allah bane Allah da kawai irin magana ce ta larabawa haka kuma ana cewa kama antum yuwalla yadda kuke haka ake shugabantarwa a kanku shi ma ba hadisi bane dole ba hadisi bane amma Allah ya wajabta wa mutum musulmi ya so kasarsa saboda wasu ayoyin alqur'ani saboda wasu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan faɗi abubuwa kamar guda goma sannan akwai ayoyi wajen guda goma sha tara wanda dukkan sun zo a cikin surori daban-daban wanda suke nuna ma ɗan adam ya zama mai kishin ƙasa abin da muka kawo wannan da yawa wuraren wa'azuzzuka da ake da karatuttuka ba a kawo mutane ma labarin kishin ƙasarsu abin da kawai ake magana shine an yi kaza an yi kaza amma mutane ba a cusa musu ma kishin ƙasarsu ba balle su mata kishi wannan shine gaskiyar magana wurare da yawa aka je ta karanci da ake ba a kawo mutane irin waɗannan amma irin wannan tunda Allah ya karamta ɗan adam ya masa arziki kuma mun fi wajiban da suka zamanto a kansa ya yi su wajen ɗayanta Allah wajen bauta masa wajen wane ne duk mun yi maganganu sautin da kake rayuwa ƙasar da kake rayuwa wajibi ne ka so ta saboda Allah ya tabbatar da babu inda za ka je ka rayu sai a wannan ƙasar kuma mutum ko gidansa ne ko ɗakinsa ya iya gyara shi ya kula da shi to ai ba zai ji daɗin ɗakin ba ba zai ji kuma daɗin gidan ba don haka shi yasa za ka ga wasu ƙasashe suna da matsi a kan duk abin da ya shafi ƙasarsu ba sa wasa don haka saboda kishin ƙasa shi yasa dokoki suke zama a ƙasar kuma duk inda aka sa doka kuma ana bin ta to nan ne ɗan adam zai huta kuma nan ne zai zauna lafiya amma duk ƙasar da aka zauna babu doka babu kula da wasu abubuwa babu shakka waɗannan ƴan ƙasar za su sha wahala so daga cikin alamomin son ƙasa a musulunci dole sai mun karanta muku wannan don kowa ya sani saboda ba ma kishin ƙasar jiya na faɗa ba ma kishin ƙasar daga cikin alamomin wato kishin ƙasa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cewa ma atiyabaki min baladin وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الحديث إلي واتو أكثر مكة لو كتب الله يا أمر تيشي بفتي هجرة ما هي قصة لجل مكة أما سبوة شو تسوى da waɗanda ba su da imani suka yi masa da azabtarwa iri daban-daban ya fita yake cewa ma atsiya baki menene ya kai ki daɗi ba abin da ya kai ki daɗi garin makka menene ya fi ki tsarki babu abin da ya fi ki tsarki min baladin na duk wani gari da ka sani annabi ya ce ba inda ya kai garin makka din daɗi wa ahabbuki ilayya kuma babu wani gari da yafi soyuwa a gare ni a duk duniya kamar wannan garin Makka walau la anna qawmi yati ba domin mutane na akhrajuni linki sun fitar da ni daga cikin ki ba wallahi ma sakantu gani ba zan taɓa zuwa wata ƙasa in zauna ba sai nan saboda kishin ƙasar yanzu an Najeriya ma kaman abun alfahari da bar kasar sai yaje wata kasar ya zauna ko yes da baya kishin kasar kuma ka taba fadin lafazi irin wannan akan kasarka sai kasar ka tsarkakekiya ce kuma Allah ya sanya maka son ta amma ga annabi yana roƙon Allah ya ƙara mishi son garin Makka kuma nan da mahaifarsa amma kai garin ka ma da kasar ka ba la'antar ta kake zagi kake yi da fadan munanan maganganu shi yasa jiya na ga muku na ce muku idan dai wannan ita ce ɗabi'ar ku ba kwa jin cewa kasar nan za ta gyaru kuma maganganun ku kullum shi ne kan cewa wannan kasar ba za ta gyaru ba kullum kuka buɗe baki fatan ku kenan to Allah yana gaya muku cikin hadisul qudusi yace ni fa inda kuke zato na anan nake idan kuna da zaton kasar ku ba za ta gyaru ba to shi ke nan ba za ta gyaru ba idan zaton ku kullun zunubi da fasadi da kuna da rashin zaman lafiya shi ne kuke zaton a ranku kullun zai ci gaba babu ranar da za a gyaru to anan za ku same ni inji Allah kuma wannan shi ne zai tabbata a kanku saboda abin da kuke zato da shi zan hukunta ku wannan na ɗaya kenan na biyu daga cikin alamar son ƙasa yake cewa addifa'u anil watan ƙasa ka kaba ta kariya fi ayi waƙatin a kowane lokaci sai ka ba mu ƙasar ka kariya malai yace ya kunu fihi alwatan ko da yaushe ka ba mu ƙasar ka kariya bi hajati difa'i anhu da duk wata buƙata ta kariya a ƙasar ita wannan ya kunu bil qawli wa imma bil fi'l da magana ko da aiki dole ɗan ƙasa ya ba mu ƙasarsa kariya idan zai yi magana ya faɗi alheri a kan ƙasar sannan kuma idan zai yi magana ya yi mata addu'a shi ne bi qawli aw bil fi'li ko kuma da aiki ya yi aiki wanda zai kawo kariya ga ƙasar ba wai yanzu misali idan kana custom misali sai ka bar kaya mummuna su shigo ƙasar ka bayan an sa doka ba su taimaki ƙasar ka ko ba su kare ta ba misali mutumin da yake shi ne NDLA mai kare shi a fatocin ƙwaya amma shi zai bari daga kan boda a shigo ma ƙasarsa da ƙwaya ba su kare ƙasarsa ba kuma ba yi da kishin ƙasa haka mutumin da shi ne ke kula da shige da fice immigration amma a gabansa ne ake wucewa da makamai waɗanda ba su dace ba a shigo ƙasarsa da su wannan bai da kishin ƙasa ba mutumin kirki ba ne duk waɗannan su suka cutar da ƙasa shi yasa anan ba da yake cewa addifa'u anil waqani fi ayyi waqatin kare ƙasa kowane lokaci wajibi ne kuma ƙasar tana da buƙatar hajjati difa tana da buƙatar matuƙar kare ta kuma kariyar ya zama bil qawli imma bil fi'l ko dai da aiki da magana nawa aka ba su amanar ƙasar nan kada ta shigo a shigo mata da abun maye kada abin a shigo da makamai wanda ba kan ka'ida ba gwamnati ne ta yi odar su ba kada a shigo mata da ƙwaya amma ake shigowa da ƙwaya kuma masu aiki su suke bai a shigo waɗannan ba 'yan kishin ƙasa ba ne wallahi ba 'yan kishin ƙasa ba ne kawai 'yan ɗamara ne can kuma su cuci al'umma saboda irin wannan aikin idan ka ci amanar ƙasa ya kamata a kashe ka ne kwanu da gaske musulunci ba ya bari ai duk wanda zai ci amanar ƙasa za a kashe shi ko a musulunci sai an kashe ka ba za ka bari a cutar da mutanen ƙasar ba magana kariyar ƙasa ba 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 wasa ba ne da gaske Allah yake yi ba zai yi ba yanzu hazin da ya rubuta takarda zuwa wajen mutanen Makka ba ba nufin so yake tona mazaunar musulunci a wannan ba sai zai ba a attempting din a kashe shi ai saboda amana ce yanzu misali a ce an ba ka tanunka ne za ka tare shigowa da ƙwaya sai kuma ka bari ƙwayar ta shigo
zajirgan wanda bai kawo ƙwayar da haka wani abu ya shigo ciki haka mutane nawa zai haukata ko a yanzu kai garaje kashi da jirgin sama da ƙwaya ka zo ka a Saudiya suka kama ka da ƙwaya kashe ka za su wallahi ba za ka dawo Najeriya ba kashe ka za a yi saboda hukuncin kisa ne ko a musulunci kisa ka ba yi ma don haka waɗannan da aka ba su amana to ba su yi kishin ƙasa ba kuma ba su kare ƙasa ba na uku muwajahatu ayyi amrin ka fuskanci kowane irin al'amari ka fuskance shi ka hana al'amarin sakat da bayan da za a iya shigo ƙasa wani irin al'amari malai ya ce yu'addi ila za'azatil amni wal istiqrar dukkan abin da wani al'amari da zai kawo zaman lafiya ya girgiza a ƙasa to wannan abun ka yi ƙoƙari ka fuskance shi ka hana shi shiga don kada ya kawo ma ƙasa ta rashin zaman lafiya don kishin ƙasa wa salamatul amni bi asbabil mumkina ka yi ƙoƙari ka kawo ma ƙasa ta zaman lafiya da dukkan abubuwan da za ka iya haka ko waɗanda suke jami'an tsaro Allah bai yaddar musu ba su buɗe ƙofar da wani zai shigo ya tada hankalin ƴan ƙasa ba a taɓa yadda ba a gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gwamnatinsa tafiya ake cikin sahabbai sai manzon Allah ya ga wata tsuntsuwa ta juya nan ta kalli nan hankalinta a firgice sai manzon Allah ya ce kai waye ne ya taɓa tsuntsuwan nan ya tayar mata da hankali sai wani sahabi ya ce ni ne na ɗabi yayanta sai manzon Allah ya ce ka dawo mata da kayanta saboda ka tayar mata da hankali saboda fakar a samu zaman lafiya a cikin al'umma hatta tsuntsu manzon Allah zai ba a tayar masa da hankali ba balle ɗan adam sannan kana jami'in tsaro kana da wannan ka buɗe wata ƙofa wasu su shigo su tayar ma da mutane hankali ta wannan cin amanar ƙasa ne kuma ba ka yi kishin ƙasa duk wata hanya da ka sani wanda za a biyo a samu wata matsala ba a yadda ba muwajahatu ayyi amrin ka fuskanci kowane irin al'amari ka kawar da shi al'amarin da ya zama yu'addi ila za'azatil amni al'amarin da zai kawo girgizar zaman lafiya ba a yadda ka bar shi ba a matsayinka na jami'in tsaro al-istiqrar ka ba da mutane tabbaci da zaman lafiya wassalamatul amni da kawo sala wato aminci a ƙasa bi asbabin mumkina duk hanyoyin da zaka bi a matsayinka na jami'in tsaro wajibi ne ka ja ka sama ƙasa wannan wajibi ne addini muke karantawa ba wani abu ba a addini ake wannan ba wai abokon ka wata kunna wannan ke kama ka tsarin musulunci tsari ne wanda ya fi kowane irin tsari a shi ya yi tsaya da tsare hatta zaman lafiyar ya musu tsaro yadda za su yi kishin ƙasa abu na hudu al-musahamatul ijabiyya bil qawli aw al fi'l aw al fikr aw ghayri dhalika bil wasa'il al mumkina al-musahama dole ya zamanto dukkan abin da zai iya yiwa na kawo wa makasa sauki duk abin da zai kawo ma ƙasa sauƙi ba za ta shiga wahala ba sawa'un wannan abin na magana ne sawa'un wannan abin na aiki ne sawa'un wannan abin tunani ake yi inda zai kawo ma ƙasa sauƙi da dukkan wasu hanya da za ta iya samar ma 'yan ƙasa sauƙi to wajibi ne gwamnati ta yi shi saboda kare ƙasar da nuna mata ƙauna duk abin da zai kawo mata sauƙi hatta abinci in zai zo da wahala to in akwai hanyar sauki a bi hatta rayuwa da lafiyar mutane idan akwai sauki a saba musu ba wai a yi ta tsananta musu ba saboda Allah yana kishin ƴan ƙasa yana kishin rayuwarsu baya son kuma a tsangwame su har ma annabi addu'a yana cewa wanda duk ya yi mulki ya jibinci al'amarin wannan al'umma a ƙasar shi ya matsa mata to annabi ya yi addu'a shekara 1000 da wani abu da sun wuce ya ce Allah shi ba ka maka masa kuma annabi yana son ƙasarsa kuma yana son ƴan ƙasarsa su rayu cikin sauƙi annabiyar tarbiyatul abana على تقدير خيرات خيرات الوطن ومقدراته والمحافظة على مرافقته وغيره. يتي ان قصى ابوس تربية على تقدير الخيرات ابسا سجنك جنم بالو درجة نا الحيران ده الله يما قصص wannan kuma cikin makaranti da jami'o'i duka inda ake karatu wajibi ne a yi wa matasa 'ya'yan wannan ƙasar a musu tarbiyya su san valun ƙasa. Addini ya yarda da wannan, a koya musu sanin valu na ƙasar, ƙasar su tana da ƙima kuma tana da alharai, misali banki, misali noma, misali dabbobi, kiwon dabbobi, misali masana'antu, misalin abubuwa. A koya ma yara su san kibar wannan, ba wai a koya ma yaro kowane yaro ya fi so buƙatar sa ya ra'ayi ya samu ofis babba wanda zai tara kuɗi. Wannan kashin ƙasa ne, ba kishin ƙasa ba ne. Ana koya maka ya za'a kai sata, ya za'a kai maka rinƙa kwasar kuɗi. Abin da ya kamata shi ne a baka tarbiyya na kare tattalin alhairan da Allah ya zuba a cikin ƙasarka, a nuna maka girman amana, ka tsare alherin da Allah ya ba mu ƙasarsa. Za a haɗa baki da kai a yi satar kuɗin gwamnati ba, ba za a haɗa baki da kai a saki man fetur ba, ba za a haɗa baki da kai a yi wani abin da ba shi kenan ba. Abin da ya kamata a yi shi ne a baka tarbiyya, ka san ƙimar amana ta dukiyar ƙasa, ka san dukiyar ƙasar amana ta alherin ƴan ƙasa, ka san duk waɗannan abubuwa ana da buƙatar sai an sanar da kai. Wannan tarbiyya ce wanda kuma gwamnati ne ya kamata a makarantinta ta saka irin waɗannan kwasa-kwasai na koya ma 'yan ƙasa kishin ƙasa. Saboda haka annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam, haka ya koyar, haka ya girman da sahabbai, haka ya nuna musu kishin ƙasa. Saboda duk wani abu da zai shigo ƙasar wanda zai cutar da al'umma ba za su yarda ba. Wannan an koya ma kishin ƙasa, wal muhafaza da kuma kiyayewa, wa muqaddaratihi da ganin balu na dukkan al'amura wanda suka zamanto cewa al'umma za ta amfana da wannan abu. Ba mai idan ka zo ka kalle mu me ne ma wani ya san ba albarkatun ƙasar su bai ma sani ba, karatun da ya je ma a jami'a bai ma sani ne yake ba, wani ya gama jami'a ya fito ba focus, ba da focus, wanda bai san inda ya fuskanta ba. Kawai wannan kwalin ake kallo shi ne kuma iyaka, saboda da wannan tunanin ma ya fito na education ƙasa, bai da tunanin ya kamata ƙasar nan ya tsare ta, wai kawai kowa yana kallon idan ya kuɗi ya huta, haka muke kallo. Wannan ba shi ba ne, wannan ba kishi ba ne na ƙasa. Abu na shida shi ne idraku kulli fardin min afradil watan wajibatihi allati yajibu an yaquma biha duna ayi taqsirin wa hadha yuhaqqiqu alhayat. Wannan abu na shida shi ne idraku kulli fardin, kowane mutum ɗaya cikin 'yan ƙasa, daga cikin ɗaiɗaikun mutanen ƙasa, ya riski wajibatihi, wajibin ka kan ƙasa. Yanzu an ce meye wajibin ka kai ɗan ƙasa, me za ka faɗa? Abinda ya zama wajibi ne a matsayinka na ɗan ƙasa kuma ƙasar, meye wajibin ka? Ko ba ba ka sani ba ko? Haka kawai kake zaune. Ai mun faɗa a baya cewa duk ƙasa bai kamata ya ba da wata ƙofa a shigo da ƙwaya ƙasarsa ba, ko a shigo da wata ɓarna, ko a shigo da wani makami wanda zai cutar da mutane, ko kuma wani abu da zai razanar da mutane. Wajibi ne ka riski mai wajibinka a ƙasa wanda za ka ba ma ƙasarka gudunma. Amma duk wannan ba mu da shi, shi yasa yanzu ƙasarmu ta ko'ina in ka zo za ka shige ta. Amma yanzu ka kama hanya nan, ko za ka je caji ko wani abu, ka ga yadda za a maka bincike ina takardar ka ta shiga ƙasar. Amma fa nan sai mutum ya shigo Najeriya ya gama abin da zai ya tafi, ko ba haka ba ne? Idan ya zo da muku mukamai, ya tayar muku da wuta, ya muku bala'i, ba abin da za ku yi. Jagorancin kuma ba ruwansa da wannan. ta ya za a yi ku zauna lafiya babu kishin ƙasa. Amma yanzu kana shiga Cameroon ko kana shiga wata ƙasa nan da suke ganin Afirka, saboda tsabar dokokinsu da kuma sanin dukkan abin da ya kamata, duka ka shiga ƙasar kai kwana ɗaya ba a gano ka ba, wallahi zai yi ba. Amma sai ka zo nan har ma sai ka damu da ta ƙare ka kwashi amfanin ka tafi. Ba maganar kankana ba ne, kun shiga uku ne, wannan kuka ya kamata ku yi, kuka ya kamata ku yi, ba maganar wani kankana ba ce, kuka ya kamata ku yi, saboda ba ku da kishin ƙasar. Wannan take gaskiyar magana, ba wai kawai ku tsaya kuna kabbara ba ne, ba ku da kishin ƙasar. Shi ne saboda waɗannan abubuwa da kake kallonsu, shi yasa kake ganin yanzu a an ce wasu sun zo sun kashe mutane, sun kwashe mata, sun tafi, sun ƙone ƙauyukan, sun ɗebi abinci. Wani ya rinƙa ce maka wasu irin mutane ne kamar banana, ko sakka ina suka shigo, ƴan sama ne suka sauko, ina masu gadin a iyakokin ƙasar, ina suke. Shi ne matsalar maganar da nake yi, ina kallon ta kamar wasa, na rantse da Allah ita ne abin da zai sa ku zaman lafiya in an tsare iyakokin ƙasar nan. Kuna kallon ta kamar wasa ne. Wani profesor ma zai gama tunaninsa bai yi wannan tunanin da muke magana ba, tunda magana ne ta wahayin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba ka aiki kare ƙasa da muke magana ku sai gardawa ne mu. Magana kenan, yanzu ana magana kana wani kafara, ba ka san ciwon kafa ba, ba ya kamata ka mana ba, ya kamata ka kuka ne ka da tsaro a ƙasar, ko ba wanda yake kishin ka, shi kana ganin kana ga kishin kanka, ba ka kishin ƙasar ka. Yaya duk mutumin da yake son ya shigo ya bada tsiyarsa a nan ƙasar sai ya shigo ya bada, da kuma yi abin da zai ya kwashi arzikin ku kuma ya tafi, ba shi ne abin da ake ba. Shi za a ce idraku kulli fardin min afradil watan wajibati, kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun ƴan ƙasa wajibi ne ya san wajibinsa dangane da ƙasar, dangane da ƙasar sai ka san wajibinka mai za ka yi mutane. Kuma yake wannan zai samu an ya koma bi'a ya tsaya da wannan wajibin duna ayyuka kasirin, ba tare da ya rage komai ba, ba a kasala wajen tsare wajibin ƙasa, ba a yin wannan kasalar, kuma ba a sassauci a kan dokokin ƙasa, ba a sassauci, saboda an yi sassauci a nan za a iya samun matsala, a nan ake samun matsala. Yanzu idan ka shiga misali ƙasar Saudi Arabia, sun daga airport binciken da za mu ka, wani yana zaune kana tsammanin ba aikin komai, sai ka wuce sai ce ka kawo, kai a tsammanin kuma ba aiki yake ba, kawai ya yi galala haka kamar soko, kai kana ganin kamar ai baya gani ma ba dubu wuce, wallahi sai ka wuce sai ce ka dawo, ka dawo sai ce cikin da ka sa a kona mu, ba mu yarda da ita ba. Aje kuma a shiga da kai aiki, akwai alhazai da yawa masu zuwa umra waɗanda za su ba ku labari. Wani ɗaki ake shiga har hanjinka sai an gani kafin ka wuce ka shiga ƙasar, har hanjinka wallahi, kina ko wani abu da ka ɗauko sai sun gani ba su yarda da kai ba. Ka shiga cikin gidibi, wani fa ya wuce da ƙwaya, wani ya wuce da wani abu wanda ka ba ta buƙatarsa, cikin kwana biyu ya shiga garin Makka a zai aka kama shi a hotel, har hotel ɗin sai da suka gano. Ba duk yan kaɗa ɗai giya da ƙwaya da makamai sai ka zo nan ka wuce, wani ya tsaya da baƙin glass da uniform da gashin baki da bindiga, amma ka bashi naira 50 zai kyale ka. Me ya kishin ƙasar ka gaya mana? Na gaya muku kuka za ku ba kabara ba, kuka za ku yi wallahi, saboda ƙasar ku ta ɗauko rushewa, ƙasar ta ɗauko rushewa ne, kuka ya kamata ku yi wallahi. Ina gaya muku wallahi kuka ya kamata ku yi, ba abin dariya ba ne, saboda ba ku san kanku ba ne, ba ku san kanku ba. Abin da yake gabanmu a wannan ƙasar, abin da yake gabanmu ya wuce da duk kuke tsammani, wallahi tallahi. Amma kuna ta wani kabara, kuna ganin kamar wasa ne, ba maganar wasa ba ne, wannan maganar ta wuce wasa, a daina wasa da ita. Abin da muke fuskanta duk ya wuce da kuke tsammani, a zo a samu ƙauye a kunna masa wuta, a ɗebi amfanin a danna mu ƙauyukan wuta, ɗebi mutanen su a tafi da su. Kana wai dariya dan bai zo wajen ka ba, kana dariya saboda abun bai iso gurinka ba ana so rasa mazaje kuma iyaye nawa suka rasa ubanni kana dariya kana kallon kamar abun kana dariya kana abun dariya bane abu ne wanda ya kamata ka kuka da hawayenka domin ka fuskanci matsalar da duk kasashen duniya ba za su fuskanta sai izinaka kowa sai ya fuskanci wajibinsa da yake kansa amma ba ka bana ran insha Allah abin da ake ciki ya wuce da duk amman ba abin dariya bane da zaka zo kana mutane dariya wai an fuskanta magana kana dariya kuka yadda ba ta kai wallahi abu na farko shi ne shi'urul tarbi بأفضل الوطن عليه واجب كون أسامة يجي فيكون من أسامة يلين أجي أرانسا أساس ستافي كومي يجي ونن أرانسا وتربيته على واجب ردها من باب مقابلة الإنسان بالإنسان أجي تربية تواجب ديكي كانسا wanda zai mayar da kasa wannan abu tilan hanyar fuskantar kyautatawa da kyautatawa amma yanzu za ka ga manyan ma'aikatan gwamnati za ka ga cewa kyautatawa da abinda aka kyautata musu suke kyautatawa ai jiya na ba da misali an ce mutum ya kai matsayin darakta a ma'aikata an ba su dama su ɗauki ma'aikata shi baya kula da karatun da ya fito kayayi a ƙasar nan bibiya ko kowa ba ana ba shi pocket money yana da driver yana da motar gwamnati yana da gidan gwamnati duk waɗannan abubuwa a matsayin kyautatawa saboda aikin su kaji amma shi ne yanzu ɗan talaka da ya zo ya yi interview a ma'aikatarsa an ce ya ɗauka shi yake cewa wannan ɗan talakan ya nemo 100,000 sannan ya bashi appointment ina muqabalatul insani bil insan ina sakamakon da aka kyautata masa aka bashi mota aka bashi driver aka bashi gida ake masa komai ina kyautatawar sa cikin insanin da shi aka masa yayi dan kasa wannan insanin kai ba saboda wani dan talakan yayi karatun kansa yana ja amma bashi yanzu fa kasar ta dawo wai a kan ba daukan aiki ya zama wani saiwa kafin ba wai karatun ka bane ba ake magana ba akwai waɗanda suke kafin ma su gama karatun wai an sa su a kan fero na wane na gwamnati suna karɓar albashi kuma ba su gama karatun ba yanzu wannan shine darakta a ma'aikata ya kyauta yanzu shine minista ya kyauta ka ɗauki wanda bai gama karatu ba ka ba shi aiki saboda dangin matarka ne ko dangin uwarka ne ko wani abu mai kamata ka amma ka zo waɗanda suka gama karatu ƴaƴan talakawa ka ci kana neman 100,000 akan appointment kuma a ce kai mutumin kirki ne kuma a ce ka yi muƙabalar insan da insan ka kyautata ma ƴan ƙasa kamar yadda kai aka kyautata maka ka gama tafi gidan gwamnati yanzu minista misali gidan gwamnati motar gwamnati direban gwamnati sutura ba shi ne masa ake duk waɗannan abubuwa ana yi amma ya zo ya zauna a matsayin wanshi sai an bashi wani abu sannan ba a ƙarshe aiki ko kuma ka je in polis za ka yi ko in soja ko wani abu a ɗauki mutumin da ba a tarbiyya saboda dukiya ba a kuɗi ga mutanen da za su iya tsari amanar aikin ba za a ɗauke su ba sai a ɗauki wasu saboda iyayensu suna da kuɗi a ba su mukamai ko polis ne ko soja ne ko mene to wannan idan ya je ya sai da bidiga sai mai wani abu ya faru ko kuma ka ɗauka a wani shaye-shaye ka je ka masa wannan babu muqabalatul insan bil insan saboda ka kasa ta tasu da lalacewa da wannan halin kam waɗanda ba su cancanta ba su za su riƙe muƙamai waɗanda kuma suka cancanta ba za su riƙe muƙamai ba sun muqabalatul insan bil insan babu shi wanda kyauta su da an kyauta ta masa ba zai yi ba da kowa yana son kuɗi shi da yake kowane ɗan ƙasa shi'urul fard kowane mutum ɗaya ya ji a ransa afzalul watan cewa ƙasar ta fi shi kafin shi ita da a gaban sa, ma'ana shi da fi kasar ba, in yana fi dole a hukunta shi, shi da fi kasar ba, kasar zai tafi shi, abinda zai kyauta fi kasar ya fi karfinsa, saboda haka dole ya tsaya yi. Amma yanzu akwai waɗanda suke jin sun fi karfin kasa ne, ba haka ba ne? Wanda abinda suke yi, ina kishin kasar? Babu. Abu na takwas shi ne ta'allufi afradul waqan ma'a ba'dihim alba'd wa nashru ahasis wa masha'iru ta'akhur wal mahabbati wal mawaddati bainakum. Yace dole ne ɗan ƙasa zukatan su zama sun haɗu guri ɗaya don su ciyar da ƙasar su gaba, wannan kuwa sashin su da sashin su, sannan su ya ji a ran su, ransu ya dinka ji cewa duk abin da za su bi kamata su mayar da ƙasar su baya ba, ya kamata su bunƙasar da ita ta hanyar noma, ta hanyar ilimi, ta hanyar tsaro, ta hanyar lafiya, ta hanyar dukkan abin da ya shafi tattalin arziki, ƙan ƙasar su ji cewa kowa zai ba da gudunmawarsa don ƙasar ta ci gaba. Kuma yanzu ta hanyar tsaro, ta hanyar wane ne an kashe ƙasar ake? Kashe ta ake. Sannan dole kuma su yi wa ƙoƙarin su yaɗa wato nuna soyayya a tsakaninsu, su 'yan ƙasar suna ƙaunar junansu, suna ƙaunar junansu. Amma za ka samu wani ya ɓangare can, wani ya ɓangare can a ƙabilanci, maganar addini, maganar wani, kowa da irin abin da yake ji. Haka gaba da tsiyayya ta shiga ƙasar tsakanin mutanen cikin ƙasar. Masu ƙaunar junansu, duk inda wani da suke ɓalle to kashe juna za a yi ta yi. Ko ba haka ba ne? Ko babu wannan abin ɗin? Sai a za a yi ku samu kishin ƙasa. Abu na tara shi ne ƙiyamul fardi bil wajibatil muta'alliqa bi haqqil jiwar wal uquwwati wal qaraba wal arham wa wafa wa hubban li watanihi. Dole ne ya zamanto cewa kowane ɗaya ya tsaya da wajibinsa. Don kai immigration ne na dokokin tsayuwa na harkar kare ƙasa da shige da fitinta, dole ka tsaya da wannan. Don kai ɗan sanda ne na harkar cewa tsare mutuncin mutanen ƙasa da hukunta masu laifi. Don kai mai shari'a ne na wajibin da Allah ya tsara maka ka yi adalci a kansu. Don kai soja ne na alƙawarin da Allah ya tsara maka na cewa ka tsaya da wajibinka. Mutanen da suka zamanto masu kula da shige da fice na ƙasa, kina haƙƙin maƙwabtaka na ƙasa da ƙasa. Za mu bari wani ya shigo mai da abin da ba shi kenan ba, na baya ko na wani abu mai kama da haka, kina tsare wannan amanar, kina ƴan uwantaka a tsakanin ƴan ƙasa, kina dangantaka, kina zumuncinsu, kina cika alƙawarinsu, kina kuma soyayyarsu ga ƙasarsu. Kowane ɗaya sai ya tsaya da wannan. Bawu. Abu na goma shi ne taƙiƙin fardi fi istiklafi fil ard allati awkalaha Allah tabaraka wa ta'ala haythu qala Allah ta'ala huwa allazi ansha'akum min al-ard wa sta'marakum fiha. Yake cewa tabbatar da tsayantuwar kowane ne wajen khalifanci da Allah ya sa shi. Har shekaran jiya na yi maganar khalifanci, wanda kowane ɗaya khalifa ne na Allah wajen gyaruwar ƙasa. Ina wannan khalifancin da Allah ya ɗora maka? Kana ma'aikacin shige da fice, kana ma'aikacin ɗan sanda, kana ma'aikacin soja, kana custom, kana wane ne, kana malami a jami'a, kana wane ne? Kowa Allah ya ajiye shi a kan ya ba ma ƙasa kariya a kan aikinsa. Kowa. In kuma kowa ya tsaya to ƙasar za ta zauna. Saboda Ubangiji cewa ya yi huwan lazi shi ne Allah an sha'akun wanda ya ƙago ku minan ƙarfi daga ƙasa ya ce wasu ta'amarakun fi ha ya kuma rayar da ku da ita. Saboda haka wa amaru ku rayar da ƙasarku, rayar da ita ta hanyar noma, ta hanyar tattalin arziki, ta hanyar kasuwanci, ta hanyar amana, ta hanyar wane, duk kowane ɗan ƙasa ya tsaya ya tsaya amanar da take kansa. Shi ne aka ce yas'a kullan, kowanne zai yi aiki ila ijtinamil khairat, zuwa ga ribanci alherin da ke cikin ƙasa don ya amfana. Waɗanda ma ba a cikin ƙasa suke ba su ma su amfana a cikin wannan kasa. Daga cikin abinda ayoyi suke nuna cewa wato akwai cikin kasa, maganar Annabi Ibrahim alayhi salam wanda tazo cikin suratul Ibrahim, wanda yake cewa Annabi Ibrahim wa idh qala Ibrahim, kina lokacin da Annabi Ibrahim ya ce rabbi ya ubudi ij'al hadha baladan aminan, ka sanya wannan gari ya zama amintacce. Akwai fa lokacin da wani ya kalubalance mu da wuce wata zai kai kusan wata goma haka, mun yi magana mutane muka ce ayi addu'a kasa musamman a jihar nan, muka kai addu'a Allah ya tsare ka. Wani ya kalubalance mu ya gaya ya ce mana wai waye gaya mana abin da ake a sosan ba zai zo nan, addu'ar ba muka ce ayi mu kasar ba ayi ma jihar, amma ya kalubalance mu da wannan maganar. Ka duji wauta malam, ka duji Annabi Ibrahim kasar Makka gaba daya jeji ce fa ba ka kuma a gurin ba kowa lokacin da Annabi Ibrahim ya ce wannan, amma saboda ya ajiye matarsa da ɗansa Isma'il a dajin garin Makka a kwari, babu garin kwata-kwata, ya ce ya Allah ka sanya wannan garin ya zama amintacce, ya zama amintacce ba tashin hankali ba zubar da jini, kuma Allah ka yi musu arziki. Wajilibni wa baniya, ka nazanta ni da ƴaƴana an na'budu al-asnam, ka dabbata ta bautar gumaka ta samu waɗannan mutanen. Annabi Ibrahim yake wannan addu'a ba kowa a gurin. Ayan duma abin da ake shine biyan da kaji an Najeriya ya zo da yana kaza da kaza kaza da kaza, in an tashi kowa zai wata kuma sai addu'a, kuma yin addu'ar labari ne kawai sai addu'a, shi kenan wai sun gama yanzu filawar kenan kullum da zikirin su, wannan shine zikirin su sai addu'a, kuma ba zai addu'ar ba. Ba za ka iya sa kasar ka a gaba ka yi mata addu'a ba, ba za ka iya sa wannan ba, sai ka kana kai ta faɗin shi kana ta ƙarya. Ba Annabi Ibrahim ba kowa daga matarsa sai ɗansa ya ce ya Allah ka sanya garin ya zama amintacce. A wata ayar fa cewa ya yi warzuqu ahlahu, ka azurta ma mutanen garin, duk da ka taɓa daga hannu ka ce Allah ya azurta mutanen garin nan, fatiwa ka ce Allah ya baka arziki ba kai kaɗai da rashin cikin mutane. Amma nan yanzu mun ce addu'a, in mun yi karatu ma mun ce a tsaya yi addu'a, wasu fita suke ba sa buƙatar addu'ar ma, haka kuke a nan ka tsaya kai ma addu'ar za mu baka, har cewa muke waɗanda ba su ka rasa Allah ka basu, waɗanda ba su iya cin abincin sau uku Allah ka musu, amma duk da haka mutane su ce amin ma ba za su ce ba. Ya za ka yi da mutane, mutane suna maka wani dabbobi, yanzu haka da za a ce an zo ƙaje wani tashi zai iya fita ya ma tsaya a ce a yi salati ma Annabi a gaya ma Allah tun da mun yi karatun Al-Qur'ani za mu tawassuli da shi kuma Allah zai amsa addu'a, ya tsaya ya ce amin ma ba zai tsaya ba, ko ba haka muke ba? Wannan shi ne za ka kawo masa labarin da nan su ma a ce yana ki kansa ma bai kishin sa ba balle garin su, tun da in an ce Allah ya ba mu aljanna ka tsaya ka ce amin mana, wataƙila a amsa maka kansa ma baka kishi ballanta na ƙasar ka, kan kama wallahi baka kiji. Yanzu bari ku gani sai wannan maganar in an zo za a addu'a wani tafiya bai, saboda haka hankalin yake na hankaka ne, hankalin nan kaka ne bai san ciwon kansa ba, kuma babu mamaki cikin mun nan wasu in suka ce amin Allah ya amsa shi kuma ya fita, babu mamaki wallahi Allah ya amsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa saboda nuna ma ƴan ƙasa kishin juna da ƙaunar junan su, manzo Allah yace masalul mu'minin misalul mu'minai fi tarahumihim wajan tausayin juna wa tawaduhum bi ƙaunar su wa ta'atufihim da rangwamen su mislul jasadul wahid, duka ce jiki da guda ɗaya ƴan ƙasa, haka manzo Allah nuna musu yadda ya kamata su ƙaunaci junan su. Ni ba zan cuce ka ba, kai ba za ka cuce ni ba, za mu zauna a ƙasar haƙƙin ka zan fitar da shi, kai ma za ka fitar da nawa haƙƙi, kuma yadda nake tausayin ka in abu ya same ka kamar jikina ya samu mukan zama kamar gaba ɗaya. Yanzu haka muke haka aiki, ai ba haka aiki ba, ko da haka wani ma yana ganin kamar ya kamata ya kunna ma gidanka wuta, ba ka masa komai ba kuma mene ne da muka tawa ne kin haka kai wa haka kai kike haushin sa ba abin da bayan masa ina yan kasancin yaron gwamnatin da Allah ya ce ku kanku ki ka kaunar juna a matsayin ku da yan kasa kowa yana ganin kawai in ya samu kudi shikenan ya dauke ba ruwansa da kowa kun ji tabaraka wa ta'ala ya fara cikin alqur'ani ayoyin da suke nuni akan tausayi ko ɗan kasanci ubangiji cewa laqad nasarakumullahu fi bawadina kaseera Allah ce na ce make ku a kasar ku a wurare daban-daban wani gurin ku da Allah ya tashi rusa kasar sai ya turo da wasu kamar inda ya sa turo su buktu nasar yake cewa fajasu khilal ad-diyar wannan ita ce babbar matsala in kasa sun samu matsala aka turo musu wani aka sallaka su yace cikin gida yake bi har dakuna kai ba zan tashi ba kai hakuri ba zan tashi ba fajasu khilal ad-diyar inda ka tanda kasar ka canza fajasu khilal ad-diyar haka suke shiga cikin gidaje cikin dakuna suna kamo mutane kamar yanzu abin da yake faruwa kan mutane abin da yake faruwa kenan idan zunubi yayi yawa a kasa zalunci yayi yawa kowa da kodar kowa to za mu tuko wasu kuma har cikin gidajen ku sai sun yi bincike sun kama ku kuma Allah ya ce kana wa'adan maf'ula kace wannan alƙawari nasa ne kuma zai aikata shi ba wanda kuma yake hana shi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata ayar kana cewa wa iz akhadna mithaqakum la tafsikuna dima'akum kishin kaza ne yace na gaya musu na rike alkawarin su kada su zubar da jinin ƴan uwansu kuma ana zubarwa ko ba ai ana yi sannan ya sake faɗi na cewa wallazina tawwa'u ad-dar wal iman kada su fita ba da gidajen su nan wasu su zauna mutanen Madina kenan su ji san kasa yadda suke ba ƴan uwansu yabuna man hajara ilayhim suna son wanda suka hijira suka koma wannan ayatun daban-daban ayoyi har wajen 12 wanda Allah ya nuna akan kishin ɗan ƙasa ɗan ƙasa ya kyautata ma ɗan uwansa da su kaunaci ƙasar ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma habbib ilayna al-madina ka hubbina makka aw ashad manzon Allah ya daga hannu yake cewa ya Allah ka soyar mana da madina a cikin zukatanmu kamar yadda ka soyar mana da makka ko fiye da haka ka taɓa yin addu'a Allah ya so ya sa Najeriya ta zama abin ƙaunarka ba ka taɓa ba kuma ba ka san ƙasar ba ka kishinta Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi a wani hadisin kuma manzo Allah cewa Allahumma barik lana fi tamtina wa barik lana fi mudnina fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi mudjina Allahumma inna Ibrahim abduk وخليلك ونبيك فاني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكة وانا ادعوك للمدينه بمثل ما دعا لمكة ومثله معه هكا من قال الله يتي يا الله باتو كيما جديد مع البركه كيما مدينه مع البركه كيما قام او مع البركه sannan yace ya Allah annabi Ibrahim bawanka ne kuma bandadinka ne kuma annabinka ne ni ma bawanka ne inji Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabinka ne Ibrahim yayi addu'a a garin Makka ni ina roƙonka ya Allah akan garin Madina irin abinda annabi Ibrahim yayi addu'a a babu Makka ka kuma ƙara mana da misalin irin wannan abin da a ninka kenan sau biyu a garin Madina saboda garin ya zama da gata inda kana cikin Najeriya baka addu'ar Allah ya bata zaman lafiya Allah ya bata arziki ya ninka mata arziki dan kai ma ka samu amma baka yi rashin kishi Anas yake cewa Allahumma ja'al bil Madina dhifai ma ja'alta bi Makka min al baraka manzo Allah ya wannan addu'a Anas ya ruwaito manzo Allah yana cewa ya Allah ka sanya wa Madina al baraka ninkin abin da ka sanya ma Makka na albarka da ana abin da yake rayuwa ka ji da abubuwa su ne na'am a tashi ne kana zuwa mun in garin ba ya waye zaka ci a ci gaba saboda in garin ya waye babu mu zo kashe bane wannan shine kawai dan haka hakuri zaka yi a tashi hakuri zaka kawo a tashi sai kuma gobe ko dan haka kwati a kwana so in an kwana lokacin da gari ya waye za a zo kuma kana son a ci gaba kaga kenan ba za ka kare ba naga kawai ka bari mu tashi
a'a in an kawo irin wannan kudu ba now okay Allah ya manta zabi kuma Allah ya bashi lafiya yayi to Allah ya bugi ya sauke matsalar amma dai akwai magana sai dai kawai abin da akwai sakaci a cikin alama Allah ya sauke shi kenan. Na'am? To Allah Ubangiji ya kai mishi lada. Na'am. Oke shi kenan. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسالك ايمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انزل الامن على اهل غنبه اللهم انزل الامن والسلامه على اهل غنبه اللهم انا نسالك ان تنزل الامن والسلامه على اهل غنبه وعلى اهل نيجيريا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حسنا اللهم ارزقنا رزقا حسنا اللهم توفنا مسلمين اللهم انا نسالك ان تقبل صيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل تلاوتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين